إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم مسلمين السرارم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بقوة قوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دا قبرنا مكة زوا مدينة نعده كرا دبو ليا دا دليو هدو دا أربعين دا ليا وانده زو دي دي دا تلاتين قواتين أفرل واتن هدو أجريغوريان كالان دا دبو بيو دا أشرين dan ci gaba da darasinmu na tafsirin alqur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na miyetti dake nan cikin fadar jihar Gombe anan ainihin wato anguwar Bolari jiya idan ba a manta ba mun kwana a cikin wannan sura mai albarka suratu Qaf kuma mun kwana akan number aya ta 5 za mu tashi kan number aya ta 6 insha Allah ta'ala alarma mai Allah yace
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج
الله سبحانه وتعالى يتي أفلم ينظروا إلى السماء شم متاني بس يدوبا بني زوا قسما فوقهم wacce take burbushin su kaifa banainaha yaya muka gina ta wazayyannaha yaya muka yi mata kawa da ado wamalaha min furujin babu tattare da ita na wani tsago ko wani karta ko wani sara ko wani abu da zai nuna cewa wannan saman tana da wata damuwa alfuruj jam'i ne na farz shi yasa ake kiran al'auran mata farz wato tsaga wato tsago babu tsago a sararin samaniya Allah ya ce wal arba haka dan kasa madadna ha muka shimfida ta gata nan a kar wa alqaina fiha rawasiya muka jefa mata notuna na duwar watsu manya manya wadanda suka zamanto noti domin ainihin wato daure ta yasa kamar yadda hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labari yace lokacin da Allah madaukakin sarki ya halicci kasa ja'alat tamidu bil umam sai ta zama tana raurawa tana girgidi ga mutane wa alqallahu alaiha rawasiya sai Allah ya jefa mata ainihin wato duwatsu sai ya daddaure ta fata ajjabatil malaikatu min sani'ir rahman sai malaiku suka yi mamakin aikin nan na Allah cewa ya aka yi duwatsu suka daura kasa فسألت الملائكة ربها ملائكو سكة تنبيو أبنجي هل خلقت خلقا أشد من الجبال شن الله كاتق يوم وتحلتا قومي كريفي كما الدواسو قال نعم الله يتي مسو تبس نايا حلتا دتكي دواسو كو تفك دواسو كريفي يتي عيني هم واتو روا الله يتي روا يافو دوسي كريفي ومن دي يدى روا دوسي يكي دوانان كريفو روا إن يدوين إيا عيني هم واتو پساشي ko kuma ma ya tsaga shi ya ainihin wato fito da ruwa a cikin sa saboda haka ruwa ya fi shi karfi suka ce to Allah kai wata halitta da tafi ruwa din shi karfi yace na'am nayi halitta da tafi shi karfi shine ainihin wato iska iska ita kuma tana iya diban abin da baka taba tsammani ba te watan gariliya da shi te watsi da shi a duk inda take take ainihin wato bukata kuma shi kansa ruwan idan yana sauka daga sama iska tana iya yin yadda ta ga dama da shi gurin da yaso ya dira sai iska ta wancaka lahi sai ya je sai ya watsu a wani guri da haka kake ganin feshi yana faruwa da ainihin wato tartsatsin ruwa yana tafiya inda ba nan yayi niyya ba amma iska ta wancaka lahi wannan guri suka sake tambayar Allah shin ka halicci abin da yafi iskan nan karfi kuwa sai yace na'am ibnu adam idza tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu yace ibnu adam dan adam musulmi idan yayi sadaka da wata sadaka wanda ya boye ta wanda babu wani wanda ya san yayi hannun hagunsa ba bata san abin da hannun damansa ta bayar ba wannan yazo domin nuna falala da alherin sadaka da kyauta da nuna mana cewa taimakon mutane yana daga cikin manya-manyan abubuwa na alkhairi amma muhalli shahidin mu a cikin hadisin shine wa alqaina fi hara wasiya Allah ya jefa ainihin wato duwar watsu suka zamanto abin daure ainihin wato kasa da kuma notuna da Allah ya danke kasa da su wanda ya sa bata ainihin wato rawa wa ambatna fiha min kulli zawjin Allah ya ce muka tsirar daga cikin ta min kulli zawjin kowanne irin dangin ainihin wato tsuro shine zauju anan gurin wato dukkanin abin da yake tsuro ne wanda Allah madaukakin sarki yake tsirar da shi dan amfanin mutane ko kuma amfanin dabbobi ko kuma dan yi musu inuwa wajen hutawa Allah ya ce to mun tsirar da wannan a cikin doran kasa bahijin ai hasanin nadirin wato yana da kyawu akan idanu gashi kuma da ainihin wato kore da kuma ainihin wato dadin gani wanda bahi da ainihin wato wata matsala yasa zaka ga yanzu turawa da kansu suke fada ainihin wato yin shuke-shuke da dashe-dashe a doran kasa idan mutum yana yawan kallon su to yana ƙara masa ƙarfi da kyawun idanu to ai mu Allah ya bamu labari da yace ya ainihin wato tsira a doran kasa daga dukkanin dangin yayin itatuwa da dangin tsirrai da dangin ainihin wato dukkanin abu ne na tsuro domin ya zamanto bahij wato hasanin nadirin kyakkyawa kuma wanda yake da dadin gani wanda yake da haske wanda yake ainihin wato abin nan inda zai ƙara tabbatar mana da wannan sai yace tabsiratan wa zikra likulli abdin munib tabsiratan abin ainihin wato nazari da kuma kulawa da kuma abin dubawa ne wa zikra kuma wa'azi ne ga wannan tsiro da Allah ya tsirar tunatarwa ne ga duk musulmi idan ya ga irin yadda Allah yake tsiro tambayar da ya kamata kai kai musulmi lokacin da ka ɗebi ƙwayar gero ka ainihin wato tona rami ka zuba su da Allah lokacin ka zuba su da ganyen gero ko ka zuba su da karan singalalin wannan gero da zai fita to ka zuba shi da saiwarsa ko kuma ka zuba shi da ƙwaya ƙaiƙayin da ake cirewa a jikin gero ka zuba tare da shi iya geron kawai ka zuba kuma lokacin da shi wannan gero ya bulluko ya dago ƙasa bayan take shi da aka yi a ƙasa lokacin shukawa an take shi a ƙasa a lokacin da ya bunkuro ya dago ya tunkudo ƙasa waje domin zai fito a lokacin waye ba shi wannan ƙarfin
falyanzuril insanu ila ta'ami anna sababna al-ma'a sabba ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا
يا إسحاق على رمى الله يتفل ينظر الإنسان إلى طعامه رن أدم ينظري من يدوب زوا قابن تنش الله يتفل أنا صببنا الماء صبا موني مكا كوزو روا كوزو مكا قرارو روا قرارو مكا هنكرو روا هنكرو مكا زبو روا زبو anna sababna alma asabba thumma sa'annan bayan mun kuzo ruwan shaqaqna al-arda shaqqa muka tsatsaga kasa tsatsagawa kyakketawa faffarkawa yayyagawa mu ne muka keta kasa muka tsaga ta muka keta ta ta yadda tsuran zai samu damar fitowa ya dago ya bulluko ta thumma shaqaqna al-arda shaqqa Allah ya ce fa ambatna fiha habba sai muka tsirar da ainihin wato a cikin wannan kasa din kwayoyyuka waɗanda ake ganin su su nuna har a dauke su a ainihin wato yi amfani da su a ci shi ne muka ce lokacin da Allah ya bawa wannan gero ko wannan dawa ko wannan wake karfin bulluko kasa da kuma ainihin wato tunkudo ta ya fito abin da zake ya kamata kai tambaya kai musulmi wa ya bawa gero ko wa ya bawa dawa ko wa ya bawa kwayar wake karfin bulluko wannan kasar din ba Allah ba a lokacin da zaka ce bari ka taimaka mata ka dage mata kasar saboda kaga ta tsago ta fara dagowa sai kace ayya yar kwayar geran nan tana son ta fito da kasar nan ta tare bari in dan dage mata domin ta ainihin wato a samu damar fitowa cikin sauki kana dage kasar kuma ta mutu ka batta da karfinta da karfin Allah zai dago kuma a lokacin da zaka sake mayarwa ka sake takata to nan ma ka kashe ta wannan karfin da Allah ya bata shi kadai ne Allah ya yarda da shi ta yi amfani da shi wajen tsurowa ko fitowa wannan karfin da Allah ya bata shi kadai ya yarda da shi ya zamanto dalilin fitarta da tsiratta har ta yi ganye har a samu abin da za a ci daga kai wani abu wanda yake sabanin abin da shi Allah ya tsara mata wallahi tallahi ka kashe ta shi yasa zaka ga idan aka yi shuka idan shanu suka shiga ko huda ko dabbobi suka shiga duk shukar da ta fara dagowa suka taka ta tota mutu da irin haka ne ake samun abin da ake kira da Hausa kofi kaje an ci an samu kofi ko an samu kaza ko wani a makamancin haka ire-iren waɗannan al'amura da ke zakkewa ainihin wato ƴaƴan itatuwa da kuma tsiro su ne suke jawo ire-iren waɗannan abubuwan saboda sun sauka daga kan tsarin da Allah ya tsara su fita to duk wannan fa za mu zo mu ji a nan gaba kaɗan Allah yana yi mana haka ne don mu gane cewa shi shi ne gagaraba don gagararru ba wai labari ne na ƙanzon kurege ko kuma wata hira ce mai daɗi da za a saurara a ji zaƙinta a kunne a kuma fahimci wasu abubuwa ba sannan kuma a batta ba tare da an yi nazari a cikinta ba wani mawaƙi yake cewa ala innana kulluna ba'idu yace wa ayyu bani adamin khalidun yace fa ya ajaban kaifa yusul ilahu am kaifa yajhaduhu aljahidu yace walillahi fi kulli taskinatin yace wa fi kulli taharikatin shahidu yace wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu yace ala ku saurara innana lalle mu halitta da kuke ganin mu kulluna gaba dayan mu ba'iduna ababan nesantawa ne daga wannan duniya za a nesanta mu za kuma a kai mu lahira Allah zai mana hisabi gurgurdan ayyukan mu gurgurdan abin da muka yi na kyau ko kuma abin da muka yi mara kyau mummuna wallahi tallahi sai mun nesanta daga wannan duniya faqatinuha mai san zama cikin ta ma sari'uz za'ani anha mai gaggawar barin ta ne faqatinu hasari uzani anha walau ramal italata fit tawai koda ya nemi ya tsawaita zama a cikin wannan halakakkiya da aka yake cewa ala kulluna ala innana kulluna ba'id yace wa ayyu bani adamin khalidun wannan dan adam ne zai dawoma a wannan duniya yace fa ya ajaba abun mamaki mun san ba za mu dawoma ba mun san cewa dole za mu nisanta daga wannan duniyar mun san cewa lalle ba gidan zama bane mun san cewa ba gurin share gindi a zauna bane da miƙe kafafu ba guri ne mai irin wannan ma'anar ba amma kuma muna sabawa Allah fa ya ajaban abun mamaki mun san da haka kaifa yusul ilahu am kaifa yajhaduhu aljahidu ko kuma ta ya ake samu wanda suke jayayya da ubangiji wannan Allah ya faɗa ka ce kai ma kana da cewa Allah ya faɗa ka yi Allah ya ce ka bari ka ibari me yasa kake jayayya da Allah domin wannan kal mujahidi kamar wanda ke jayayya ne da ubangiji ya fada ka ki yace kar kai kai kana jayayya da shi kenan kamar yadda dan uwanka abokinka zai ce ma wani me kaza kace ba za ka yi ba daidai haka ne idan Allah ya ce kai ka ki daidai haka ne ba su da wani bambanci am kaifa yajhaduhul jahid yace walillahi fi kulli taharikati duk wani motsi da ka gani to akwai Allah a gurin babu wani motsi wanda Allah bai san da shi ba ko bai ba da izinin a yi shi ba kuma wallahi idan ya hana motsin wallahi ko ganyen bishiyar kofar gidanka ba zai motsa ba yasa wata ran zaka ga idan zafi yayi zafi Allah ya so ya dan dana wa mutane zafi sai ya tsaye da iska chat mala wallahi zaka daga kai ka kalli bisha kaga ko motsi ba ta yi ko motsi ba ta yi har ka ji mutane ka ji suna mamaki kace da ka duba yanda iska ta tsaya chat ba ko motsin iska Allah da ya bata dama ta motsa shi ne ya rike ta shine walillahi fi kulli taharikatin duk wani motsi da ka gani to Allah yana cikin wannan motsin tare da Allah ake yin sa shine ya bada dama ayi wallahi idan Allah ya hana a motsa ba wanda isa ya motsa shi yasa wani kafiri yazo zai sari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai takobin hannunsa ta fadi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kafin ya sare shi tambayar da yayi wa manzon Allah yace wa zai kare ka daga shi bari na yace Allah yana fadin Allah din nan sai takobin hannun ta fadi me yake nuna maka wannan ashe Allah yake bada dama ka daga hannu har ka kai duka ka daga hannu har ka kai sara ka daga hannu har ka kai kaza wallahi idan Allah bai baka rawa baka isa ba bawan Allah duk waɗannan ƴan ta'adda da kuke gani sun gallabi jama'a fa dama suka samu daga gurin Allah yarda ce ta ubangiji ya bada dama ba yarda ta ya halatta ba ina so ku fahince ni da kyau ba yarda ta ya halatta ko ya dace su yi ba a'a yarda ta kudura da irada ubangiji cikin kaddara Allah Allah ya ba su dama su yi haka amma fa abinda suke ba mai kyau bane to da Allah bai yarda ba wallahi ba su isa ba duk wani mai motsi walillahi fi kulli taharikatin yace wa fi kulli taskinatin shahidu haka duk wani shiru da kaji an yi to akwai mai halattar gurin shine Allah ko mala'ikun Allah sun halatta gurin suna nan ko kuma Allah yana kallon wannan shirin in shirin alheri ne Allah yana nan a gurin ya san me yake faruwa in shiru ne na sharri Allah ya san wannan shirin wannan irin nau'i ne sai yace wa fi kulli shay'in hine muhalli shahidin mu a cikin baituka duk wani abu da ka gani wa fi kulli shay'in duk wani abu da ka gani a cikin sa lahu ayatun akwai aya a ciki ta dullu wanda take nuna mana ala annahu wahidun cewa Allah kwaya ɗaya ne ba shi da abokin tarayya cikin sunayensa da sukofinsa cikin rububiyyarsa da ayyukansa haka kuma cikin bauta masa subhanahu wa ta'ala shi kadai ba tare da abokin tarayya ba to dan haka mutun ya kula da irin tsuro da Allah madaukakin sarki yayi wanda yake kawata kasa da shi yake kuma kawata duniya da shi yake kawata ainihin wato gurare da shi kuma zaka ga cewa a wasu kasashe Allah ya haramta musu ire-iren waɗannan ababen kawa yanzu ka kalli Niger sai kai tafiya doguwar tafiya baka ga tsuro ko kwaya ɗaya ba idan ma ka ganshi sai ka ganshi bushashshe kekashashshe ba komai na ganye a jikin sa balantana ya zama ni'ima ga kasar ko kuma ya zama to ni'ima ga ainihin wato al'ummar da suke kewaye a wannan guri Allah madaukakin sarki ya haramta musu samun wannan amma tare da haka abin takeici da abin mamaki su irin su ba su da irin waɗannan abubuwa da ake fassara ƙasa domin irin wannan tsoro da kuke gani da Allah ke mana wa'azi da shi alamu ne daga cikin alamat ruzqil ardi alamar arzikin ƙasa duk ƙasar da kaga tana da yawan tsire-tsire tana da yawan ainihin wato kayan abun nan marmari tana da ƙasar kiwo tana da ƙasar noma tana da ƙasar tsuro to alama ce da take nuna wannan ƙasar Allah ya tumbuɗa arziki a cikin ta a cikin wannan kasar ana iya samun man fetur a cikin wannan kasar ana iya samun gwalagwalai a cikin wannan kasar ana iya samun yakutu da zabar daji a cikin wannan kasar ana iya samun gypsum a cikin wannan kasar ana iya samun duk wani nau'in ma'adanan kasa waɗanda suke bayuwa zuwa ga arzikin kasa suke bayuwa zuwa ga arzikin da ƴan cikin ta idan da a ce za su tsaya su more ta to da shikenan da lalle kuwa sun samu ainihin wato dadi sun samu albarka sun samu alheri amma ina ga mu da arzikin irin wannan abin da Allah yake bayyana mana hi a matsayin arziki dan nan gaba za mu zo mu ji da ya bayyana waɗannan nau'ukan kayan ado da kayan ainihin wato tsuro da kayan amfani da kansa Allah sai ya ce rizqan lil ibadi arziki ne ga bayi kuma sai Allah bai ce ga musulmi kawai ba sai ya ce ga bayi ma'ana kowace ƙasa Allah na ga damar yi musu wannan arzikin sun bi shi ko ba su bi shi ba sun bi shi ko sun kangare lalle Allah zai iya musu arziki da irin wannan to ku duba yadda ƙasar mu nan take ka duba irin yadda Allah ke mana wa'azi yadda ka san da Najeriya kadai yake da wannan maganganu na irin waɗannan tsirrai da Allah ya mana a doran kasar nan amma abin takeici da mamaki mun haramtu daga jin dadi da albarkar waɗannan tsirrai saboda shugabanni da Allah ya hada mu da su beraye mugaye waɗanda ba su da tunanin yadda za su taimaki mutanen su ba su da nazarin ya za a yi su kawo abubuwan ci gaba akwai ire-iren iri da aka dauka aka kai wasu kasashe daga nan kasar mu a zaman a matsayin su samu iri yau da wannan irin ya zamanto musu arziki wasu kwakwar manja mana wanda ake dafa ta yara suke siya 20-10 ita aka dauka aka kai wa wata kasa ta ainihin wato dasa ko ta ainihin wato shuka yau sun zama arziki ya zama arziki a gurin su yanzu wannan zogale da kake gani in ka kama hanyar Deba ko ka kama hanyar kaza zakai ta ganin shingayen zogale da waye yanzu wannan zogalen yanzu arzikin wata kasa kenan arzikin wata kasa kenan duk abin da kake gani yanzu a Najeriya kwaya daya daga cikin arzikin da Allah ya yi wa kasar mu to in ka je wasu kasashe da shi ne sai zamanto arzikin su yanzu ka je ka tambaya menene arzikin Malaysia da ake tafiya karatu can ka je ka tambaya menene arzikin su abu ɗaya ne rak suka rike suka inganta shi ya zamanto arzikin su saboda Allah ya ce rizqan lil ibadi irin waɗannan tsirrai arziki ne gabayi amma fa sai an samu shugabanni da jagorori wanda za su yi yadda za a sarrafa a inganta mutane yanzu ka duba Niger ba su da kasar noma ba su da kasar tsiro amma dake suna da shugabanni masu tausayi shugabannin da suke focusin me zai je ya zo shugabannin da suke son su taimakawa al'ummar su yau gashi an wayi gari wai Niger tafi motar Nepa a Najeriya Niger tafi motar Nepa duk duniya yanzu ba wai ina ce muku kasa duk duniya yanzu babu kasar da take fama da matsalar wutar Nepa in ba Najeriya ba duk duniya mu kadai ne wanda bamu da wutar Nepa amma duk duniya kasashen duniya da wanda suka kai Najeriya da wanda suke kannai ne a Najeriya ku duba fa Najeriya uwa maba da mama ake kiranta a matsayin kasa uwar Afirka ita ce uwar Afirka duk wata kasa daga cikin kasashen Afirka akwai abin da suke zuwa su mora a Najeriya duk abin da ya tashi na mukami a waɗannan kasashe na kasashen ECOWAS ko na kasashen kaza sai an zo an tuntubi Najeriya a wasu lokuta ma shugabanninta su ake nadawa su ne shugabannin waɗannan kasashen amma fa idan ka je ka kasashen ka dawo Najeriya to sai ka ga daidai yake da ka shiga daki in ka shiga dakin ka mai falo da AC da air condition da komai sai kuma ka zarce ban daki da wari da hamami da gafi da rahin tsafta to kwatankwacin waɗancan kasashe kenan da Najeriya wallahi ranan farko da Allah ya azurta da zuwa Saudiya naje ne umra da muka dawo daga filin Jidda muka taso muna dira airport na Abuja sanda hankali na ya tashi saboda na rantsi da Allah airport din Abuja bai wuce kamar ban daki airport din Jidda ba in ka bai matsayin ban daki ma billahi allazi la ilaha illa huwa ka agaza mishi ka daukaka shi ka darajanta shi hazihi hiya arduna wa watanuna wannan ita ce kasar mu wannan ita ce gurin da muke rayuwa Allah ya mana arzikin da duk za a amfana gaba daya amma rashin tunani da rashin lissafi ya sa babu yadda za a yi a amfana da wannan abu iyayen mu da kakannin mu haka suka mutu suka koma ga Allah ba su dan dani zakin wannan arzikin ba kuma mu ma karshen ta haka zamu tafi yi gaskiya ne haka zamu tafi ba zamu dan danawa to wannan shine dan haka da Allah yake cewa min kulli zawjin bahiz innan daga dukkanin dangin kayan itatuwa wanda yake abin kallo mai dadi wanda yake mai kyau Allah ya ce tabsaratan wa dhikra li kulli abdin munib tabsaratan abin nazari da dubawa ne abin hankalta ne da abin ainihin wato kalla ne wa dhikra kuma abu ne na wa'azi li kulli abdin ga dukkanin bawan da yake munibin mai komawa ne zuwa ga Allah ai khadi'in khaifin wajlin rajain ila Allah subhanahu wa ta'ala mai ainihin wato kankan da kai mai ainihin wato mai da al'amarin sa ga Allah mai ainihin wato komawa zuwa ga Ubangiji duk mutumin da yake da hankali da tunani idan ya kalli wannan kasa da sama Allah da kansa yace wa laqad zayyana samaa'a ad-dunya bi masabi
allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqi ar-rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ
الله سبحانه وتعالى da kansa yace wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya haqiqa wannan sama ta duniya da kuke gani mun mata ado mun mata kwalliya bil masabiha da fitilu sune taurari wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bil masabiha bi masabiha Allah yace wa ja'alnaha muka sanya su wadannan fitilu din rujuman ababan jifa ne li shayatin ga shaydanin aljanu wa atarna lahum azaba sa'ir kuma muka yi musu tattalin azaba wacce take mai ruruwa ta wutar sa'ira dan haka subhanahu wa ta'ala yace wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan Allahu akbar muka sauke ruwa daga sama ruwa mai albarka yasa ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ruwan sama ya sauka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya cire wani bangare na tufafin jikin shi sai ya shiga cikin wannan ruwa ya dake shi har wata rana wata daga cikin matansa ko wanda daga cikin sahabbansa ke tambaye sa ya rasulullahi kaifa tasna uzalika me yasa kake haka sai ya ce innahu hadithu ahadin bi rabbihi bai juma da rabuwa da ubangijinsa ba da dumudumin sa akwai albarka al-imam ibn al-qayyim al-jawziyya da yazo cikin littafin sa mai suna tibbun nabawi sai yace daga cikin nau'in tadawi li rasulillah yadda annabi ke maganin cututtuka na jiki da maganin wasu al'amura na cututtuka shine fita ruwan sama ya dake ka yana daga cikin abin da ke maganin cututtuka da yawa yace shi yasa annabi yakan yi haka yace saboda shi ruwan sama Allah ya kira shi mai albarka a gurare dewa a cikin alqur'ani Allah ya kira shi ruwa ne mai albarka kuma yana raya matacce da shi yana kuma tsirar da tsiro da shi yana abubuwa mai yawa da shi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ruwan ya sauka sai ya cire tufafinsa sai ya fita ruwan ya daka shi in ka tambaye sai ce innahu hadithu ahadin bi rabbihi yanzu nan suka rabu da ubangiji dan haka akwai dimbin albarka a cikin sa da dimbin falala a cikin sa akwai magani a cikin sa akwai alheri a cikin sa saboda haka in kai haka da nufin neman magani ko nufin wata cuta ko kuma kai haka dan ka sunnanta sunnar manzon Allah ba kai laifi ba bawon Allah yasa ya tabbata abin nan sayyidina Ali Allah madaukakin sarki ya kara masa aminci da yarda yake cewa abubuwa guda uku idan ka hada su kai amfani da su a cikin ka na farko dai zaka samu cikakkiyar lafiya na biyu kuma zaka ainihin wato samu albarka a rayuwarka zaka samu koshin lafiya za kuma ka samu albarka a rayuwarka abu na farko yace ka samu ruwan sama wanda bai riga ya taba kasa ba ka tare shi daga sama sai cikin kwananka kar ya sauka ko kan indararo ko kan kwano kar ya sauka ka samu kwano ka rike a hannunka ruwa ya sauka a ciki yace to wannan ka same shi yace domin Allah ya ce wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka Allah ya saukar daga sama ruwa mai albarka na biyu yace ka samu zuma saboda Allah madaukakin sarki ya ambace ta ita kuma yace fihi shifa'un linnasi a cikin zuma akwai waraka ga mutane yace to sai ka zuba zuman a cikin wannan ruwan sama yace na uku zumar idan zaka saye ta ka saye ta da kudin sadakin da ka bawa matarka shine mai wahala wanda ta tausaya ma ta dan rage ma ka tambaya nawa sadaki kace 50,000 sai kace to gashi sai tace to ai naga alaji guba kuma malam Buba kana dan fama dan haka na rage ma 10,000 to a cikin 10,000 sai ka dauki 1,000 sai ka je ka sayo zuma misali sai ka zo sai ka diga a cikin wannan ruwan sama shi kuma wannan sadaki Allah madaukakin sarki ya ce wa atun nisaa
atun nisaa sadaqatihinna nihla فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا
Allah madaukakin sarki yace wa atun nisaa sadaqatihinna nihlan ku ba wa mata sadakin su halal wanda ya zamanto wajibi akan ku ku ba su amma fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan in sun dan dadada muku rai da wani abu daga cikin sa shine suka dan ainihin wato debu wani abu suka ce sun yafi ga wannan ka rike malam mun gode nagode wannan ma ya isa Allah ya ce fakuluhu ku ci wannan abin da suka ba ku wanda suka rage muku din suka dadada muku rai da shi hani'an mari'an mai dadin hucewa a makogaro kuma cikin kwanciyar hankali da nutsuwa to shine sayyidina Ali ya ce ka samu zuma da kudin sadakin da matarka ta rage ma haka alaran ma aiki ya same ka in ka zo yin ƙari sai ai mata nasiha yadda kuma ba wai roƙanta za ai kace ta rage ma ba a'a ita ne in ta ga dama tace gashi dan haka sai ka dora ta akan layin da za ta yi ma ragin ba tare da ka roke ta ba akarbakallahu to wannan shine Allah ya ce ku ainihin wato shine sayyidina Ali ya ce in ka hada waɗannan abubuwan guda uku ka ainihin wato sha da nufin wata albarka da kake nema a gurin Allah ko wata cuta da kake so Allah ya warkar da kai ita ko wani abu sayyidina Ali ya ce babu yadda za a yi Allah bai warkar da kai daga wannan cutar ba kuma da izinin Allah Allah zai biya maka wannan bukata dan haka haza mujarrabun min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama dan haka sai a je a jarraba Allah ya ba mu iko wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan Allah ya ce mun saukar daga sama ruwa mai albarka fa ambatna bihi jannatin sai muka tsirar da wannan ruwa aljannatai wato gonaki kenan albasati wato gonaki waɗanda ainihin wato mutane suke shukawa Allah ya ce sai muka tsirar da wannan gonaki din da wannan ruwa din wa habbal hasid da kuma habbal hasid wato ƙwayar da ake girbe ta tace kamar gero kamar dawa kamar masara da sauran nau'ukan ainihin wato tsiron da girbe shi ake yi sannan kuma a je a cashe shi a adana shi jannat kuma malamai sun fassara ta da gonakin kayan marmari wanda su ba a iddikharun su idan ba sun bushe ba shine kamar tumatur tattasai attaruhu albasa da dai sauransu daga cikin nau'in kayan itatuwan da idan an debo su lokaci guda ake son amfani da su in ko ba za a amfani da su ba to sai dai a daddatsa su a farfasa su a shanya su su bushe sannan sai a ajiye su habbal hasid kuma su ne ƙwayoyi daga cikin nau'ukan kayan abinnan abinci na ƙwaya wanda ake girbe shi a ainihin wato cashe shi a bushe shi a sheke shi sannan a zo a adana shi a cikin buhunhuna to Allah ya ce muka tsirar da waɗannan ainihin wato dangin kayan itatuwa ɗin da kayan noma ta hanyar wannan ruwa ɗin Allah ya ce wan nakhla da kuma dabino basiqatin ay taliatin ko kuma tawilatun wanda suke da tsayi shine basiqat wato ainihin wato suna da tsayi in ka kalli bishiyar dabino kusan daga cikin nau'ukan bishiyoyi in dai wanda ake ci ne da wahala ka samu bishiyar da ta kai dabino tsayi sai dai irin su ɓaure ko kuma wani abu ko zurman duk da cewa zurman ba a ci matsalar shine ba ku gane ma sunayen itatuwan in ma an faɗa ba ku san me yayi ba yawwa sai ɓaure sai zurman sai dogon yaro to dogon yaro shi ko ƴaƴa ma baya yi balantana a ci ko to shi yasa daga cikin dangin ƴaƴan itatuwa da suke da tsayi kuma ake cin su shine dabino yana daga ciki shine ma'ana basiqatin suna da tsayi ay shahiqatin suna da tsayi sosai a sama laha talqun nadid Allah ya ce laha su waɗannan bishiyoyin dabinon suna da talqun huda ko fure man yanci an ce muku fure kuke ganewa amma da Hausa asalin Hausa shine huda suna da huda nadidun wanda suke mutarakibun ba'dha fawqa ba'd wato wasun su suna kan wasu yasa in ka lura in dabino yayi huda haka zaka gansu tukus guri daya ɗaya kan ɗaya wani kan wani wani kan wani shine ma'anan nadid wato lahatalun suna da huda da ainihin wato kure nadidun wanda yake wani kan wani mutarakibun ba'dhuha fawqa ba'din kamar yadda malaman ulumul qur'an da kuma malamai na ainihin wato kalimatul qur'an suka fada Allah yace rizqan lil ibadi Allahu akbar duk waɗannan abubuwan da Allah ya lissafo mana yayi mana bayanin sa dalla dalla tun daga ainihin wato yadda Allah ya sararin samaniyan nan ya bayyana mana kan cewa ba ta da wani tsago da yadda Allah ya shimfida mana kasar nan ya daure ta da duwatsu ya kuma tsirar mana da ainihin wato ƴaƴan itatuwa nau'i nau'i masu kyan gani masu kawata kasa tun daga nan da ruwan sama da Allah ya sauke din nan mai albarka yace ya tsirar da shi da ainihin wato ya tsirar da ta hanyar wannan ruwa gonaki da kuma kwayoyi da ake ainihin wato girba da kuma dabino waɗanda suke masu tsayi wanda Allah ya yi musu ya amfani da wannan wajen ainihin wato samar musu da wannan da kuma huda wacce take mutarakibun ba'du ha fawqa ba'di Allah gaba ɗaya yace rizqan lil ibadi gaba ɗaya waɗannan arziki ne gaba yi wato kenan Allah ya yi waɗannan abubuwan don su zamanto arziki gare mu kamar yadda muka faɗa yayin da mu muka ɗauki waɗannan abubuwa yanzu akwai yanzu abubuwa guda uku malamai masu analisis na tattalin arziki suka ce abubuwa guda uku idan aka ɗauke su a Najeriya aka kafa musu ma'adanai aka kafa musu kuma ainihin wato masana'o'i masana'antoci waɗanda za su sana'anta su su mai da su gwangwani ko kuma su sa su a cikin leda ko a sarrafa su koma cikin buhunhuna ko kwalabe abubuwa guda uku za su samarwa da 'yan Najeriya miliyan 150 aiki suka ce na farko tumatur tumatur kadai da ake nomawa a Najeriya idan za a samu masana'antoci manya-manya waɗanda za a kafa kuma masana'antar nan fa ba wata tsiya ba ce a Najeriya muna da mutane sun fi mutum 10,000 waɗanda kowanne mutum ɗaya zai iya gina masana'antar matse tumaturi jama'a kowanne mutum ɗaya daga cikin mutum akalla kusan 10,000 nan wanda suna da ƙarfin arzikin da za su iya gina masana'anta kwaya ɗaya hiya bi nafsiha ita da kanta tasa ce mallakarsa ne to suka ce idan za a samu a gina masana'antar tumatur gina masana'antar tumatur kadai za ta ɗauke kusan mutum miliyan 50 za ta ba su aiki a Najeriya in za a inganta yadda za a dinga matse tumatur a Najeriya abu na biyu suka ce rogo rogo dinnan da kake gani ƙan ƙauye suna yawo da shi suna sayarwa ana saya a hirin 30 domin wannan rogon yanzu da shi su China su wasu kasashe suke yin su tace ake kawo muku nan da shi ake glass da kake gani wannan glass din da ake sakawa mota ake sakawa a wardrobe din mata idan suka zo aure ake wane ne waɗannan glass din da irin su ake yi sannan ka zo da fulawa da ire-iren waɗannan abubuwa duka yana daga cikin abin da masana tattalin arzikin ƙasar mu ba fa wata ƴan ƙasa ne suka faɗa ba ƴan cikin ƙasar mu suka faɗa suka ce aka sarrafa waɗannan abubuwa sun isa su samarwa da akalla mutum miliyan 150 aiki babu ruwan mu da man fetur to don Allah jama'a idan ba mugunta ba shi yasa da yawa daga cikin ƴan Najeriya suke ganin mugunta ce ga shugabannin mu da yasa suka yi wannan abu domin ba wai ba su da halin yi bane ba kuma ba su da kuma idan suka yi fa amfanin har ilo kansu yake komawa yasa ko ba komai dole ka jinjina wa Dangote ko ba komai dole ka jinjina wa Dangote me dalili saboda Dangoten nan tare da hakan yana daga cikin manyan masu kudin mu waɗanda su suke taimakawa abubuwa suke sauki a Najeriya nan saboda yana da masana'antu wanda ake sana'anta abubuwa na kayan abinci kuma ake saya a gurin shi wanda idan da daga wajen za a dinga kawo mana karhenta sai ya fi nasa tsada tunda dole sai an yi maganar transport da maganar kaza da maganar kaza da maganar kaza amma tunda a nan kasar ka ne sai dai a ɗebo a trailer a kai muku jihar ku to za a samu sauki sama da a ce daga wata ƙasa aka kawo shi saboda haka yin masana'antu a ƙasa domin sana'anta abubuwan arzikin ƙasa ba ƙaramin alheri ba ne ƙasashen da suka ci gaba in ka je za ka same su babu wani abin da ba su da masana'antarsa amma yanzu wai abin da ya fi ƙololuwar arziki a Najeriya shi ma ba a Najeriya ake sarrafa shi ba shi ne man fetur shi kansa wanda shi aka fitin kaho da shi ma ba a Najeriya ake son an tashi ba. To ka gaya mun ta ina kasar za ta fita daga cikin bala'i, ta ina shugabannin za su taimaki talakawa, duk abin da zai haifar da arzikin kasa an dankwafe shi, baya abin nan existing, baya tafiya. To wannan yana daga cikin babbar masifar da muka tsinci kanmu. Allah ya ambata waɗannan a matsayin ainihin wato arziki ne gare mu, rizqan lil ibadi, arziki ne ga bayi, amma mun ki amfani da su wajen fassara su a matsayin da Allah ya ba su. Allah ya ce wa ahyayna bihi baldatan maita, da wannan ruwa in kaga dama ka ce da waɗannan tsirrai da ruwan saman gaba daya, domin kamar yadda ruwa ke raya garin da ya mace, haka kayan abinci ma suke raya garin da ya mace, ba wani bambancin aiki. Amma in ka dauka a fassarar da mafi yawancin malamai suka tafi shine ana maganar ruwa ne, Allah ya raya ko da shi yake raya da yawa daga cikin garuruwa waɗanda suka mace suka kekashe. Yanzu idan ka kura tunda ba za damuna ba ta gama sauka ba, in ka shiga jeji zaka ga komai a bushe, ko ina ya bushe kamas, in ba guraren da ake musu noman rani suke jikin fadama ko suke jikin kogi ba, ko kuma gurin da ake diban ruwa ake bayi a gurin ba, in dai guri ne wanda yana jiran ruwa daga Allah ne daga sama, to lalle a yanzu a mace yake saboda ruwan saman bai riga ya sauka ba. To shine ma'anan wa ahyayna bihi baldatan maitan, wato muka raya ainihin wato gari wanda yake, ko kuma ƙasa wacce take matacciya, ko gari wanda yake matacci. Allah ya ce to kadhalikal khuruj, kamar yadda muke tsirar da waɗannan dangin ƴaƴan itatuwa, kamar yadda muke tsirar da dangin waɗannan al'amura, to haka kuma za mu tada ku a filin tashin kiyama. La ilaha illallah.
Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat innal ladhi ahyaaha la muhyil mauta innahu 'ala kulli shay'in qadir.
Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratu Fussilat, yace wa min ayatihi, yana daga cikin ayoyin Allah da ya kamata a gane girman Allah da kudrar Allah, kuma a tsaya a bauta masa shi kadai, kar a hada shi da kowa cikin bauta. Yana daga cikin waɗannan ayoyi da alamomi annaka taral arda khashi'ata, zaka ga ƙasa ta kankadda kanta, ta ruguje, ta fadi, ta kekashe, ta bushe, shine ma'ana khashi'atan. Fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat, lokacin da muka saukar mata da ruwa daga sama, sai kaga kawai ta farfado, ta taso, ta bulluko, ta watsake, ta warware, warabat, sai ga cewa ta yadu, ta ainihin wato girma, ta tashi, ta yi yabanya. Allah ya ce innal ladhi ahyaaha, to fa wannan wanda ya raya kasar, la muhyil mauta, shine kuma mai raya matattu. Wato yadda kasa ta fashe, tsuro suka fito, to haka ranar kiyama Allah zai fasa kasa gawawaki, duk su fito zuwa filin tashin kiyama. Dan haka kenan yanzu waɗannan ayoyi kafdin su, bayan sun bayyana mana irin abin da ke cikin kudrar Allah da iradarsa da nufinsa da buwayarsa wajen halitta da tsuro da komai, to amma babbar manufar da Allah ke nufi da waɗannan ayoyi shine mu gane yadda Allah ke tsaga ƙasa tsuro ya fito, ke tsaga ƙasa kayan abun nan abubuwa su fito, to haka kuma Allah zai tsaga ƙasa gobe kiyama duk gawawwakin da suka mutu tun daga zamanin annabi Adamu har zuwa ila yaumit tanadi, duka za su tsuro, za su bulluko a wannan lokaci. To kazalikal khuruj shine ma'ana kazalikal khuruj. Wannan shine, don haka ɗan uwa mu san cewa wannan yana daga cikin abin da ya kamata mu fahimta dangane da ma'anoni da kuma fassarorin waɗannan ayoyi. Jama'a za mu dakata anan saboda muna da tambayoyi, kuma mun zo ƙarshen waɗannan ayoyi, sai gobe insha Allahu ta'ala za mu tashi ayoyin gaba. Kafin mu kalkale akwai tambayoyi, sannan kuma za mu yi bayanin abin da al'umma suka ba da gudunmawarsu cikin abin da muka bayyana cewa wanda ke son taimakawa zai iya taimakawa da abin da ya sauwaka. A wanda yake cewa malan ni ne na ci ko na sha sai nake jin zaki a baki na yaya sakamakon azumi na, to a duk mutumin da ya ci wani abu wanda yake da zaki facau ko zaki mau ko zaki fayau ko radau, to bai dame shi ba ko idan ya kurkure bakinsa daga baya yana jin wani mando-mando da zaki-zaki a cikin bakin shi, wannan ba zai zama wata matsala na ya karya masa ko ya bata masa azumi ba, tunda su kayayyakin ci da sha suna bambanta dangane da dandanansu. Akwai wanda dandanansu yanzu nan zai gushe ko kuma wanda dandanansu yakan jima a baki, to wannan kasancewarsa hakan saboda yadda aka sarrafa shi ko da yadda Allah ya yi shi, to wannan ba zai cutar da mutum wajen azuminsa ba, wallahu ta'ala a'lam. Wannan yace malam limamunmu ne yake fitsari a tsaye, shin ya halatta mu bihi sallah? To a shi fitsari a tsaye yana da maganganun malamai a kai, amma dai idan ka ruba muwadda ta Imam Malik, hadisi ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba la fi subatati qaumin wa huwa qa'im, yayi fitsari a bolar wasu mutane a tsaye. Saboda haka malamai suka ce idan gurin da mutum zai fitsari din guri ne wanda idan ya tsugunna tufafinsa zai iya daukar ko najasa ko kuma ruwan fitsarin zai gangaro yazo ya bata masa tufafi ko zai tartsatsi yayi feshi yazo ya fantsaba masa, to babu laifi dan ya yi shi a tsaye ya challahi can nesa yadda ba zai kusance shi ko kuma ya ainihin wato zo ya bata shi ba. Dan haka limamin ku ba wai yayi kuskure ko yayi ganganci bane ko ya aikata abin da yake haramun bane, abin da yana da asali a cikin addinin musulunci. In kana so ka samu karin bayani bayan muwadda ta Imam Malik da zaka karanta kamar yadda na faɗa, ka karanta littafin Al-Waziz fi fiqhi sunnati wal kitab al-aziz na Dr. Al-Allama Abdul Azim Al-Badawi, ya kawo bayani dangane da ainihin wato wannan. Allah madaukakin sarki ya samu dace. Malam ni ne nayi gulman wani sai na tuba kuma ina so in bashi hakuri amma ban san inda zan same shi ba, to malam yaya zan yi? To mun dai yi bayani a karatun mu kusan na farko da na biyu, in ka je ka bibiya zaka ji bayanin da muka yi dangane da hukuncin gulma, haramun ne a cikin addinin musulunci. Allah madaukakin sarki ya hana gulma, a yuhibbu ahadukum an ya'kula lahama akhihi maitan fakarihtumu, har zuwa karshen ayoyi da muka karanta, ka je ka bi su zaka ji bayanin da muka yi. To kuma a can karshen bayanan mu mun kawo hanyoyi da malamai suka faɗa wajen warware gulma, daga ciki suka ce ainihin wato mutum da ya daina gulmar na farko, to tuban da kai na farko shi ne mataki na farko, ka tuba ka daina. Na biyu shine suka ce kada ya sake komawa, kuma dan akwai wanda sai ya tuba kuma sai ya sake komawa, ya tuba sai ya sake koma, to wannan yana daga cikin alamu na ka raina Ubangiji baka jin magana kenan. To amma idan baka koma ba to shine mataki na biyu. Mataki na uku suka ce hal yushtaratu, shin an shartanta masa ya je shi ya barranta daga wannan gulmar da yayi wa wannan mutum, an ya tahallalahu? To wasu malamai suka ce eh, ya je ya same shi ya gaya mishi ya ce nayi gulmar kawa ne kuma na ce kaza a kanka, amma da Allah yanzu na gane kuskure na ka yafe mu. Wasu malamai suka ce haka, wasu malamai suka ce a'a, abin da zai yi shine duk inda ya san ya je ya zagi wannan mutumin ko ya je ya yi gulmar shi ko ya je ya yi bakar magana ko ya je ya faɗi wasu maganganu na aibanci akan shi, to ya koma wannan gurin ya je ya yabe shi a gurin kuma ya musa wannan abin da ya faɗa. Kwanakin baba ina ta ce muku wannan nan ashe yana tace ba, eh wallahi ashe ƙarya ne kawai, dai hasada ce an ga Allah ba shi dukiya kawai sai aka ce wai tace yake samun kuɗin. Kwanakin baya ba na ce muku wani kaza an yi masa kaza ba, an ba shi kaza ba, eh wallahi ashe ƙarya ne, sai da na je daga baya na bincika sai na samu wallahi kawai Allah ne ya buɗa mishi ba wai wani ne ya ba shi ba, da sauran abubuwa irin waɗanda mutane suke zuwa su je su faɗa akan ƴan uwansu musulmi, wannan ba daidai bane. Saboda haka sai ka je ka gurin da kai gulmar shi ka yabe shi a gurin, sannan kuma ka goge wannan abin da ka faɗa wanda ka gane cewa ba daidai bane, sai Allah ya yafe maka bayan istighfari da tuba zuwa ga Allah da zaka yi. Wannan shine abin da malamai suka ce. To sai malam yaron shago, malam nayi yaron shago kuma na ɗibi kuɗin mai gidana, to yanzu na tuba na gane kuskure na to mallan yaya zan yi na maida kudin a kace ka mayar masa kace masa ka ɗebi kudin su da haka ga kudin sa ya yafe maka mana shi kuma yaji tsoron Allah idan ka mayar masa ya ainihin wato yafe ma din amma malamai suna cewa shi ma irin zai wannan zai zama kamar kwatankwacin wanta wasu malamai suka ce zaka ainihin wato yi samu wata dama da wata hanya da zaka mayar da kudin ba tare da ya gane ka mayar masa ba misali bayan kun rabu misali in ma rabuwa kuka yi sai ka dauko kudin sai ka ce alhaji akwai dan abin da na manta kwanakin baya akwai wani bawan Allah da ya sayi abu kaza to sai yace mun gaskiya bashi da kudin a hannu amma nayi hakuri don Allah zai kawo kudin to gaskiya ban gaya maka ba saboda na san baka so a bada bashi ni kuma naga mutuncin sa ya kai a ce na iya bashi bashin na kuma na yadda da shi zai biya to alhamdulillah bai biya ba sai hekaran jiya tura min kudin ta account dina to shine na dauko domin in dawo maka da kudin ka in ka fada haka da niyyar cewa ka dawo masa da duke sa shikenan kaga ka toshe wata hanya da zai gane cewa ka ci kudin sa ne ko kuma wani abu makamancin wannan ko kuma misali ainihin wato ka saka kudin kamar cikin ciniki idan kuna tare da shi mai gidan ka saka kudin cikin ciniki ka nuna cewa an sai da kaza an sai da kaza koda kuwa ba a sai da wannan kayan ba amma dai ya zamto kudin ya koma hannun shi da niyyar cewa ka dawo masa da dukiyar sa in kai haka Allah ya karbi tubanka kai ta istighfari Allah ya yafe mana baki daya ka dai samu wata dabara da zaka mayar masa ba tare ma da ya gane cewa dukiyar sa bace ka dauka saboda toshe kofar fitina ko kofar tashin hankali tsakanin juna Allah ya yaye mana mallan yaya ake sallan tarawihi a da Allah karkai haka mana kai kuwa duk ramadan din da ake baka sai da ake sallan tarawihi ba to shikenan in baka sani ba raka'o'i 13 ne inji wasu malamai kuma suka ce raka'a 11 kamar da nana Aisha ta faɗa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya karawa akan raka'a 11 a ramadana ko ba a ramadana ba wannan shine to sai dai kuma wataƙila kana magana akan tunda kai a gida kake yanzu ya zaka yi haka zaka yi hakuri idan Allah ya sa ka iya kira'a shikenan ka ja ku sallah in Allah bai kaddara ka iya ba matar ka ce ta iya to ka zama passenger kenan da haka sai ka dale mota sai a ja ka ba yadda ka iya billahi lazi dan wannan abun nan din rufe sallar tarawihi wallahi ya tona asirin mutane da yawa wallahi akwai wani wanda ya kira ni a waya har tausayi ya bani yana ce min wallahi malam da ni da ayyana dubba wanda ya iya karatun alqur'ani yanzu babban tashin hankali na ina so ayi tarawihin nan ta ina zan yi ta yace wallahi ban iya karatu ba ayyana kab ba wanda newa hanya na sashi a islamiya iya karatu yace yanzu malam ya zan yi nace to ni ma ya zan yi da kai yi ya zan yi da kai yace masa to sai dai kai ta istighfari kai ta tuba tunda ba iya tarawihi ne ibadar da ake yi a cikin ainihin wato ramadan ba kai ta subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah kai ta addu'o'i dai da wasu zikirori da nufin Allah ya baka lada amma dai a ce musulmi bai iya karatun qur'ani ba ƴaƴansa ba su iya ba ai asara ta kai asara to saboda haka sallar tarawihi dai kaje yadda ake yin ta raka'o'i ne guda 13 a wasu malamai suka ce guda 11 inji kamar yadda nana Aisha ta bada fatawar haka to saboda haka abin kuma da ya sauka na Qur'ani shine zaka karanta ba wai dole sai ka sauke Qur'ani ko kuma wasu specifically wasu surori ake karantawa na musamman ba duk inda ka karanta a Qur'ani yayi Allah ya ce faqra'u ma tayassara min al-Qur'an malan na kasa samun nutsuwa a cikin rayuwata to kai ta istighfari da tuba ga Allah kai kuma yi ta karatun al-Qur'ani ka kuma yawaita ainihin wato la hawla wala quwwata illa billah ka yawaita hasbunallahu wa ni'mal wakil ka yawaita la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir idan kana da uwa ka je kai mata biyayya tayi ma addu'a in kana da baba ka je ka same shi kai masa biyayya kai maka addu'a duk abin da ka san za ka yi dan ki ka kyautata musu su yarda da kai kai yi shi matukar bai sabawa Allah ba to idan ka samu irin waɗannan abubuwa da izinin Allah zaka samu nutsuwa a rayuwarka in kana aikata sabo ka san kanka ba sai na faɗi mai wannan sabo kake yi ba ni ma kuma ban san ka ba baka san ni ba to ban san saban da kake aikata ba in kana aikata wani mummunan aiki to kai kokari ka ji tsoron Allah ka daina wataƙila wannan zai taimaka maka wajen ka samu nutsuwa a rayuwarka domin shi'umcin zunubi yana hana kwanciyar hankali da nutsuwa a cikin rayuwa haka in kana aikata wani sabo daga cikin manyan sabo sai ka ainihin wato daina Allah ya shirye da mu to mallan ina neman aiki majalisar dinkin duniya a taimaka min da addu'a. Allah ya taimake mu, ya tabbatar min da alkhairi. To ubangiji ya baka nasara, ya taimake ka kuma ya sa wannan aiki naka ya zamanto sanadiyar ci gaban addinin musulunci da kuma ci gaban rayuwarka gabaki daya. Wannan kuma yake cewa mallam ina neman abin nan yan power program dan Allah a ce okay yan power program ba a biya su salarin su ba, wasu an biya su, wasu ba a biya su ba. To gwamnati ta ji tsoron Allah, idan mutun yayi aiki a dauki abin da yake haƙƙin sa ne a biya shi. Wannan shine daidai, wannan kuma shine adalci. Kuma ba daidai bane kamar yadda dan mara yake fada, yake cewa ainihin wato duk mutumin da yayi aiki baka biya shi ba, to kaga baka dauki sana'ar sa ainihin wato mai kyau ba. Duk wanda ya dauki sana'ar sa ita ce sana'ar wasu ba sana'a ce ba, yace to wannan kuma bai kyautawa kansa ba, bai wa kansa adalci ba. Yayi ta kawo misalai cewa labor idan yaje maka aiki yazo baka biya shi ba, gobe yaje aiki baka biya shi ba, wata ran idan ka kira shi kace yazo aikin sa, yace a hiba zai je ba dan baka dauki sana'ar sa sana'a ba, baka dauki aikin sa aiki ba. Yace haka ma'aikatan gwamnati duk lokacin da zai je maka aiki karshen wata baka biya shi ba, ya sake zuwa yi wani aiki karshen wata baka biya shi, bai sake zuwa yi aiki karshen wata baka biya shi ba, watan gaban ka kira shi kace zo mu je aiki, sai yace a'a, yace domin baka dauki sana'a ta sana'a ba, baka dauki aiki na ba. Wannan dan baraye kenan, ba malami bane, mawaki ne, amma ya fadi maganan da ya kamata inda an bita to da an zauna lafiya. To muna addu'a Allah ba ku ikon biyan haƙoƙin mutane da kuke dauka a matsayin aiki da sauransu. Allah ya datar da mu. Yan uwa, an samu taimako da mutane suka babbayar. Mun samu Zainab Rufa'i Garba ta ba mu naira 20, Allah ya saka mata da alkhairi. Akwai Fatima Yusuf ta ba da naira 100, Allah ya saka mata da alkhairi. Akwai Aliyu Sadiku ya ba da naira 500, Allah ya saka mishi da alkhairi. Akwai Hassana Ibrahim ta ba da 1000, Allah ya saka mata da alkhairi. Akwai Yusuf Musa ya ba da naira 200, Allah ya saka mishi da alkhairi. Akwai Haruna Tasi'u ya ba da 150, Allah ya saka mishi da alkhairi. Akwai Muhammad Abdullahi ya ba da 1500, Allah ya saka mishi da alkhairi. Akwai Abdulbasi BO ya ba da naira 500, Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi. Akwai Haruna Musa ya ba da naira 100, Allah ya saka mishi da alkhairi. Akwai Salamatu Umar ta turo naira 1000, Allah ya saka mata da alkhairi. Akwai Aisha Tukur ta turo da naira 1000 ita ma, Allah ya saka mata da alkhairi. Akwai Ismail Zaidu ko Zaidu Ismail ya ba da naira 500, Allah ya saka mishi da alkhairi. Akwai Cafricon Digital Limited, wani kamfani ne, sun turo mana naira 400, Allah ya saka musu da alkhairi, ya kara yaukaka wannan kamfani nasu. Akwai Aliyasa Usani ya tura da naira 500, Allah ya saka mishi da alkhairi. Akwai Aisha Tusani ta tura da naira 100, Allah ya saka mata da alkhairi. Akwai Zainab Lawal Zubairu ta tura da naira 500, Allah madaukakin sarki ya saka mata da alkhairi. Gudunmawa da taimako da muka samu a wannan rana naira 12,570. Muna addu'a duk waɗanda suka taimaka da wannan dukiya, ubangiji madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi, ya biya su da aljannar Firdausi. Yan uwa, za mu takaita a nan, kuma za mu yi addu'o'i. Ubangiji madaukakin sarki ya amsa mana addu'o'inmu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka alkhaira kullihi ajilihi wa ajili ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من شر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك العلا من الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا مبرورا يا ذا الجلال والإكرام يا من له ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى يا الله waɗanda duk suke taimakawa karatun nan wajen gudanuwarsa, Allah ka biya su da aljanna. Waɗanda suke taimakawa karatun nan wajen tafiyarsa da gudanuwarsa, tun daga alaramma da masu ɗauka mana, da masu recording, da masu ɗorawa a internet, da harba wasu bayanin karatun yadda yake, da ma'aikatan gidajen radio, ya Allah duk muna addu'a Allah ka biya su da aljanna, ka saka musu da alkhairi, ka biya musu bukatunsu na alkhairi. Haka kuma waɗanda suke zuwa don su taimaka mana wajen gudanar wannan karatu, muna addu'a duka Allah ya saka musu da alkhairi. Wanda suka dauki nauyin saka karatuttukan nan a gidajen radio, tun daga shi ainihin wato Jalaluddin Arabi, famanin sakatare na Vila, da kuma Honorable Saddam da ya dauki nauyi a gidan radio na Amana, da kuma uwar gidan gwamna Hajiya Asma'u Inuwa Yahaya, da suka dauki nauyin waɗannan tafsirai, muna addu'a duka Allah ya saka kowa da alkhairi, ya biya su da aljanna, ya sa aljannar Firdausi ne makomarmu da su baki daya. dan an wahe ku tara da mu sati mai zuwa binnan gobe insha Allah ta'ala domin ci gaba subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi